Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron karshe na majalisar zartarwa a gwamnatinsa yayin da yake kammala wa'adin shekaru 8 kan karagar mulki. Sannan kuma za mu buɗe layin waya domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Faɗanda ake gwabza tsakanin sojojin Sudan da dakaran ƙasar na musamman na RSF ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 1.3 da matsugunansu, a cewar hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Hukumar ta ce rikicin ya tilastawa mutane sama da miliyan 1 barin gidajensu zuwa wasu wurare a cikin Sudan. Wasu su 320,000 kuma sun tsere zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar kamar Masar, Sudan ta kudu da kuma Chadi, Habasha da Libya. A ranar 15 ga watan Afrilu ne dai fadan ya barke, bayan da aka kwashe watanni ana takun tsaka tsakanin sojojin da ke ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo. Rikicin ya kawo cikas ga fatan 'yan Sudan na maido da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar. Shirin ya fuskanci koma baya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarƙashin jagorancin janar-janar ɗin biyu a watan Oktoban shekarar 2021. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike a kan mutuwar wani ɗan fafutukar siyasa ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira a Thailand. Ƙungiyar ta ce a ranar 15 ga watan nan na Mayu ne aka gano gawar Bonsuan Kitiano a wani daji da ke arewa maso gabashin Thailand kusa da kan iyaka da Laos. Binciken farko da 'yan sanda suka gudanar ya nuna cewa an harbe Kitiano ne a lokacin da yake tuka babar. Kitiano ɗan shekaru 56, tsohon ɗan ƙungiyar Free Laos ne, wanda ke da hannu a zanga-zangar da aka yi lokuta da yawa a gaban ofishin jakadancin Laos da ke Bangkok, inda masu zanga-zangar suka nemi a mutunta haƙoƙin bil'adama da 'yancin jama'a. Ƙungiyar ta ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na kallonsa a matsayin ɗan gudun hijira. Ellen Pearson, shugabar ƙungiyar Human Rights Watch a nahiyar Asiya, ta ce wannan kisan gillar da aka yi wa fitaccen mai fafutukar siyasar ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira na buƙatar martani daga hukumomin Thailand ba tare da ɓata lokaci ba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Talabiri da ke jamhuriyar Nijar sun gargaɗi ƙungiyoyin agaji da su yi taka tsantsan da wasu daga cikin hanyoyin zirga-zirga da bayanai suka nuna cewa suna da matuƙar haɗari sanadiyyar tsanantar aika-aikar 'yan ta'adda. Isar da buƙatar samun rakiyar jami'an tsaro ita ce hanya mafi a'ala da ya kamata irin waɗannan ƙungiyoyi su bi a yankunan da kawo yanzu ke da wuyar shiga, a cewar mahukunta a wata sanarwa da magatakardan ofishin gwamnan jihar ya fitar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yankunan da hukumomin jihar ta Talabiri suka saka a matsayin masu jan fenti, wato waɗanda ke cike da haɗura, sun haɗa da hanyar Tera zuwa Balayara, da hanyar Torodi zuwa Makalondi, da Walam zuwa Banubangu, da hanyar Ayoro zuwa Inates, da Walam zuwa Banubangu da Sinagoder, da Sai zuwa Tamu, sakamakon tsanantar ayyukan 'yan ta'adda. Abinda ke zama hannunka mai sanda ga ƙungiyoyin agaji, shugaban ƙungiyar Action for Humanity Dr. Zirbin Abbas ya nuna damuwa game da makomar al'ummomin irin waɗannan yankuna.
The population kino pa accès à leur champ alors qu'ils sont à la veille de l'hivernage.
Yace al'umma ba ta da damar zuwa gonaki alhali ana lokacin shirye-shiryen fara ayyukan noman damana, haka kuma akwai waɗanda ba sa iya komawa garuruwan da suka fito. abin nufi matsalar rashin samun agaji za ta karu akan matsalar tsaro. Akan haka ba abin da za a ce sai dai a kara nana ta kiran gwamnati ta kara matsa kaimi a yaki da 'yan ta'adda don samar da tsaro. Rukuni na biyu na waɗannan hanyoyi shine wanda hukumomi suka gindaya wa matafiya sharaɗin neman rakiyar jami'an tsaro galibin su daga karfe 8 na safe zuwa 4 na la'asar. Sun hada da hanyar Filinge zuwa Abala da Walam zuwa Mangaize da Tileberi Torodi da Balayara zuwa Banubangu da Gote zuwa Tera da Abala zuwa Sanam. Masanin sha'anin tsaro Abbas Mumuni na ganin wannan mataki tamkar wani mafarin haddasa yanayin rudani.
Kungiyoyi masu kawo gudunmuwa wajen al'umman da ke fuskantar barazanan tsaro, idan aka ce dole sai an nemi rikiya ta soja, to gudunmuwar da suke kawo wajen al'ummomi da ke fuskantar barazanan tsaro wata rana abun zai kawo cikas. Abun da ake yi kwana guda sai ya zamana sai an sa kwana biyu ko kwana uku, shi ma rikiyar ta soja abu ne barazana ce wanda taddawo mu akan su wannan kungiyoyin na kasashen wajen.
To sai dai a rukuni na uku na karshe na hanyoyin zirga-zirgar jihar ta Tileberi, hukumomi sun ayyana cewa ba wata barazana ko misƙalin zarata akan hanyar Tileberi zuwa Yamai da hanyar Tileberi zuwa Walam da Tileberi Filinge da Tileberi Gote da Tileberi Ayeru da Tileberi Sai da hanyar Tileberi zuwa sassan iyakarta da jihar Doso. Jihar Tileberi makwabciyar Mali da Burkina Faso ta tsinci kanta cikin halin tashin hankali sakamakon lalacewar al'amura a waɗannan ƙasashe duk da matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka da kuma a ɗaya gefe ɗaukin sojan da ƙasashe aminai ke cewa suna bayarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron ƙarshe na majalisar zartarwa a gwamnatinsa a yayin da yake kammala wa'adin shekaru takwas kan karagar mulki. A taron, shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da ma sauran ma'aikata na fadar Asorok. Taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke alamun juyayi. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
Gabanin maganar komawa don kula da shanu, shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da ma sauran ma'aikata na fadar Asorok. Taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke da alamun juyayin kammalar mulkin don tunkarar sabuwar rayuwa. Duk da haka shugaban ya yi jawabin da ya nuna wasu ka iya zama a gwamnati, amma shi da mai kama da shi za su yi nesa da gwamnatin. A nan shugaban ya yi kokari inda bai manta da jam'iyyar APC ba, da ya ce ita ta ba su dandalin damar hawa madafun iko. Yana mai buƙatar su riƙa tallafawa jam'iyyar. Ministan labaru Lai Muhammad ya ce an ba wa dukkan ministocin dama su yi bayanin bankwana, yayin da a yanzu za su koma ofis don tattara takardun miƙa ragama ga gwamnati mai shigowa. Shugaba Buhari ya gode wa Allah da ya ba shi damar shugabanci, duk da kuma a ruwayar kakakinsa Femi Adesina bai yi maganar talakawa ba. Ga wani bayaninsa na baya kan mara masa baya da talakawa ke yi.
Ba wani dalili ne yasa al'umma suke yarda da magana in na fito ne ta sai waɗannan abubuwa wanda ne. That means duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba. Na yi gwamna, na yi minista, na yi shugaban ƙasa, ga wannan sha'ani na PTF. Aka samu manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi, aka gyara hanyoyi, aka gyara asibitoci, aka gyara makarantu, aka kawo magunguna. Aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda. Saboda haka mutane ba wawaye ba ne, sun lura sun ga ana riƙe amana. Shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani. Ga alama har yau ba Allah nan zai tsaye aiki.
Mutane na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan gwamnatin na juyayi da kuma ƙaguwa ainun na ta sauka daga karaga.
Ni ne Salisu Suleiman Al Jazeera daga nan National Headquarter na jam'iyya ta ƙasa. Gwamnati wanda muka yi tun daga 2015 har ya zo yanzu kuma ta zo ƙarshe, kuma yau tana taro da ministoci akan cewa ta zo ƙarshe. To alhamdulillahi dukkan abubuwan da ita gwamnatin ta yi na alkhairi muna mata addu'an fi alkhairi, sannan kuma duka kurakuran da ta yi kamar ta faɗa a baya al'umma su yafe mata, to muna nan muna yafewa.
Za a yi taron rantsar da sabuwar gwamnati ranar Litinin mai zuwa, inda daga nan shugaba Buhari zai nufi daura. Nasiru Adamaili, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamaili hikaya da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin buɗe layin wayarmu, kuɗan shakata da wannan waƙar. Madalla, yanzu kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku game da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru 8. Sannan me kuke sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsar za ta mai da hankali a kai? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Waye daga Kwantagora.
Assalamu alaikum, kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya, muna jinka.
To alhamdulillahi, muna fatan alheri wa gwamnati ta Asuwaju. Allah shi taimake shi, ya ba shi ikon ya cika alƙawarin, kuma a samu tsaro da zama lahiya saboda waccan gwamnati da mun kai. To sabo harkan gaskiya sai dai muke Allah sauka, amma sai a zuwa jimu ne mafatan alheri Allah sa yahi inda an kai to.
To amin, mun gode injiniya. To daga jihar Taraba, waye akan layi?
Kuna magana Sadi Haruna ma da aikin Bantaji.
To muna jinka.
Hakika muna ma Buhari fatan alheri, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya, Allah ya bashi aljanna Firdausi.
To mun gode. To waye daga Niger?
Alaikum.
To muna jinka, ya sunan malamin?
Sunana Umma Wala Ali daga Dogon Yita cikin jamhuriyar Niger.
To muna jinka.
Ni dai ya ina ma Buhari dai, wata ina ma Buhari fata dai da a yasa ya yi shekara 8 daga madafi jiki. Sunana Umma Wala Ali Dogon Yita.
Eh, muna jinka yi mai.
To yanzu abin da raina ina ba Buhari fata da ya samu shekara 8 ya yi tare da bisa mana wani ko lahiya. Wan komai da kuwa ina shirya ku addu'a. Waje hau kuma sabaka lahiya. Kuma a dafa mai ikon shi. Bin haƙi na gode mu da Amerika umma mala na daga dukkan a cikin hawa.
To mun gode, yanzu kuma za mu koma Najeriya jihar Niger, waye akan layi?
Kuna magana da Balami Wankin Wula daga Ushishi a Niger da ke tarayyar Najeriya.
To Balami Wankin Wula, menene ra'ayinka?
To gaskiya Buhari dai muna mutu fata alheri, Allah ya taimake shi ya kammala mulkin Najeriya a shekara 8 lahiya.
To amin.
To amma a gaskiya mu dai arewa a mulkin Buhari ba abin da za mu ci, saboda zai mutaci a jiri ne. Babin zama alfahari da shi, babin zama nuna cewa dai gashi abin mulkin Buhari. Amma din na daya da zabi da muka bari kike akai sai da bakan wahala da bakan azaba da har mutane kwana a gidajen su, kuma ko da ma da wannan abin ne ya kanfe cewa in yazo Allah zai magace matsalar tsaro, to gaskiya sai da abin ne ya karu.
To mun gode Balami Wanki Hula, yanzu kuma za mu je jihar Kaduna. Waye a kan layi?
Rabiu mai manja da kan wado kan dare.
To Rabiu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi Buhari, muna miki fatan alheri. Allah sa ya sauka lafiya ya gama lafiya.
To amin.
Kuma muna kira ga talakamu.
Muna jin ka.
Ishi ya ƙara mulki lafiya, ba mu dinga jafai ba, mu dinga kawa addu'a, za mu dinga yi har kowa ya ƙare lafiya. Fatan mu kenan, amma kai mu je muna wata magana wanda ba daidai ba, sai mu jawo maka mu abin da bai kamata ba. Mu ta musu addu'a ne har da su da sanatocin da 'yan majalisun su haɗa kai saukiya ma ƙasar nan, su duba halin da ake ciki. Tsaro babu, wuta babu, komai ma babu. Allah dai ya taimake su, Allah ta sa shi kuma Allah ya taimake shi lafiya.
To amin, mun gode. Yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. To ina ganin kamar mun rasa wannan line. Za dai a iya samu mu akan lamba alamar tarawa 1-202-205-2655. To waye akan layi daga jihar Kaduna?
Kana magana da magaji mai yaji da rajin gabar karamar hukumar da jihar Kaduna.
To magaji, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai muna ma Buhari fatan alheri. Gire gwargwado ya yi bakin kokarin shi.
To wani fata kake ko kuma me kake sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsa za ta fi mai da hankali?
Sabon gwamnati da muna je mun dai zuba ido dai mun gani don mun yi tsammani a na Buhari mu ga komai ba, amma dai za mu ta ido mu ga me wannan za ta yi kuma.
To mun gode magaji mai yadi. Yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. To muna
kuna magana da Alhaji Nuhu na Maro, tsohon majin kungiyar mahauta na jihar Nasarawa, Najeriya.
To Alhaji Nuhu, muna jin ka.
Wato alhamdulillah, a matsayina na masoyin shugaban kasa Muhammadu Buhari, ya gama wa'adinsa shekara takwas lafiya, Ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya.
To amin.
Wannan sabuwar gwamnati za mu shiga, Ubangiji Allah ya sa mu shiga cikin nasara.
To amin.
Allah ya ba mu sa'a. Allah ya tsare mana dukkan fitina.
Amin.
Alhairai da yana cikin wannan sabon gwamnati, Allah ya bamu.
To amin, mun gode Alhaji Nuhu daga jihar Nasarawa. Har yanzu dai muna jihar Nasarawar, waye a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da wa muke magana?
Kana magana da Shu'aibu Mika'ila daga Nasarawa.
To Shu'aibu, menene ra'ayinka kan maudu'in da muke tattaunawa?
Ra'ayina shine fata muke wa sabon shugaban ƙasa, Allah ya sa ya hau asa'a, kuma Allah ya baki nasara. Duk wata shawarwari da tsohon shugaban ƙasa zai baki, kare amfani da shi ya kawo fa'inta.
To mun gode Shu'aibu daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Sokoto. Waye a kan layi?
Aliyu Aliyu Bakana, Tamashin Kiri.
To Aliyu Aliyu, menene ra'ayinka?
Abinda an ra'ayina, Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri game da wannan mulki da aka samu a ƙarƙashin wannan jam'iyya ta APC. Saboda mun ga APC tun farko kuma abubuwan sun taho da matsala. Muna neman Ubangiji Allah ya sa a gyara ga wannan gwamnati. Na gode. Aliyu Bakana, Tamashin Kiri.
To mun gode Aliyu. Yanzu kuma za mu ji jihar Plateau. Waye daga jihar Plateau?
Kuna magana da Musa Sa'ad daga karamin hukumar wasu Plateau State.
To Musa, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai ina fatan alheri da Muhammadu Buhari ya tafi gidansu lafiya, kuma ina fata da sabon gwamnati don Allah ta mana iya kokari a bakin harkar tsaro. Wallahi taro yana damun mu sosai, kuma ba mu Plateau ba.
To mun gode Musa daga jihar Plateau. Yanzu kuma za mu je jihar Niger. Waye a kan layi?
Kana magana da Muhammadu Sani daga Sani daga Niger, Mariga local government.
To Muhammadu Sani, menene ra'ayinka?
Ra'ayina wannan mulki da Buhari ya yi, muna masa fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya sauke shi lafiya, Allah kuma ya saka masa da abin da ya saka mana.
To amin.
Domin rashin tsaro ya dame mu a ƙasar nan. Inabu kuma mai zuwa Ubangiji Allah ya sa ya yi mulkin lafiya, ya ƙare lafiya.
To amin. To mun gode Muhammad Sani daga jihar Niger, yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa. Waya Nasarawa.
Salisu dan kwangi ne daga Nasarawa, zan boje.
To muna jinka.
Wannan sabon gwamnati za ta zo mana
matsala. Nace da Allah ka dan kashe rediyonka.
To an mana kwa da shi.
Yawwa.
Mune wannan sabon gwamnati ta ba da iri, wannan kuma da za ta hawa Ubangiji Allah ta alheri da gici, Allah ya damu da shi.
Amin.
Salisu dan kwangi dan a taba daga Abuja.
To Salihu mun gode daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma za mu je babban birnin tarayya Abuja. Waye daga Abuja?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Dara Ashiru yana jiran ka daga babban birnin tarayya Abuja da ke Galadi ba.
To Ashiru, menene ra'ayinka?
Lalle kai gwamnatin Buhari fa gaskiya ta ba mu mamaki. Buhari ya yi alƙawarin da dama a ƙasa, amma gaskiya a cikin kashi 100 ko kashi 40 bai cika ba. Muna fatan wannan sabon gwamnati mai zuwa ta dubi matsalolin mu yan ƙasa, fannin matsalar tsaron nan, ba noma a ƙasa a karkara, yan ta'adda sun hana noma. Muna fatan gwamnatin nan mai zuwa ta sa ido sosai a yi magani yadda za a kawo ƙarshen tsaron nan.
To mun gode Ashiru daga Abuja. To madalla, muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira waya. Sai in Allah ya kai mu gobe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Keti Koke ya fito karara, ya yi jawabi da ke nuna cewar ba maganar zaɓe ke gabansa ba a yanzu. Okoko ya ce kan ya sake tsayawa don a zaɓe shi sai ya dubi abin da jama'a ke muradi tukun yanzu, yayin da rahotanni ke yawo cewar hukumar ta shirya yin zaɓe cikin watan Oktoba na shekarar nan. Shugabanni da yawa sun soma kira a fito da tsari da zai kai ga yin zaɓen. A cikin wata hira da Super Sport, Okoko ya nuna cewar yanzu fa duk abin da zai yi zai dogara ne akan burin mutane. Tsohon dan wasan na tsakiyar kasar Ghana Laye Kristin ya yi kira ga manyan club din kasar nan guda biyu, House of Oak da Asan Tikotoko, da su dau matakai da suka dace kwarara kuma da za su ɗibiya su kan tarbar da ya dace da su. Kristin ya haƙaƙi cewar lallai akwai buƙatar kowannensu ya samar da jami'an fasaha da manajoji da mutane ɗaiɗai ku da sun naƙalci abin da ake cewa wasa mai kyau. Yanzu haka House of Oak da Kotoko suna ne kawai sun ka tara. Zaka Taras mataimakan masu koyarwa ke rike da su. Has na a matsayi na 7 da maki 45, yayin da Kotoko ke a matsayi na 4 da maki 47. Dukkansu sun kasa cin kokofin FA na MTN. Kamfanin Goldfish da ke daukan nauyin dawainiyar Media Masters ta yi alkawarin bayar da kyautar kuɗi $2 million ga 'yan wasan club din har sun kalashi kambin Premier League din Ghana na bana a dalilin nasararsu akan House of Oak da cibiyar da ɗaya a Accra Sports Stadium. Yanzu Midiyama ta tsere wa Edwana Stars, ana saura wasanni guda uku kacal a kammala kamfen. Rahotanni sun nuna cewar Goldfish, wacce kamfani ne na mahakan ma'adinai, ta kalubalanci 'yan wasan club da masu koyar da su su san yadda sun kaci wannan kofi. Ita kuwa ta yi alkawarin kyauta na kuɗi mai tsoka. Kasar Ghana ba da jimawa ba za ta san ko da wace ƙasa za ta kara a wasannin fidda gwani na neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026, yayin da ake shirin fito da jadawalin wasannin da za a yi a ƙasar Benin ran 12 ga watan Yuli. Black Stars dai na fuskantar ƙalubale a hanyar ta zuwa ga samun gurbi na gasar da ƙasar Amurka da Mexico da kuma Canada za su ɗauki nauyinsa. Hukumar ƙwallon ƙafar Afirka, CAF, ta kai shi ta zayyana tsarin shiga gasan a bangaren Afirka.
Tsohon taurarin kasar Ghana a wasanta ta Maula Sami Kufuor ya nuna cewar Luther Matthaios ya taka muhimmiyar rawa game da tafiyarsa Bayern Munich, yana mai fadan cewa shahararren ɗasan na Jamus ya taimaka ainihin Kufuor ya yi wa Bayern Munich wasa cikin shekara ta 1993 bayan da ya bar Torino. Daga aini Bayern Munich din ya zama dawwammamen bamba na 'yan wasan club tsakanin 1996 da 2005, inda ya lashe kambin Bundesliga sau shida da UEFA Champions League a shekara ta 2001 kan ya koma Italia. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai gwarin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin 'yan kasashen da ke mukwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani, wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shahararriyar mawaƙiyar nan mai suna Tina Turner da aka haifa a nan Amurka, wacce ta bar garin da aka haife ta na noma da kuma auren da bata ji daɗinsa ba, ta zama ɗaya daga cikin shahararren mawaƙan da ake faɗar su a kowane lokaci. Ta rasu a yau Laraba tana da shekaru 83 a duniya. Turner ta rasu ne a gidanta da ke garin Kushner a ƙasar Switzerland bayan ta yi doguwar jinya, a cewar mai magana da yawunta. A cikin shekarun 1950 ne Turner ta fara taka rawa a fannin nishadi. Waƙar da aka fi saninta da ita ita ce What's Love Got to Do With It. Faɗan da ake gwabza tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƙasar na musamman na RSF ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 1.3 da matsugunansu, a cewar hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Hukumar ta ce rikicin ya tilastawa mutane sama da miliyan 1 barin gidajensu zuwa wasu wurare a cikin Sudan. Wasu su 320 kuma sun tsere zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar, kamar Masar, Sudan ta Kudu, Chadi, Habasha da Libya. A ranar 15 ga watan Afrilu ne dai faɗan ya ɓarke, bayan da aka kwashe watanni ana takun saƙa tsakanin sojojin da ke ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo. Rikicin ya kawo cikas ga fatan 'yan Sudan na maido da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar, wanda ya fuskanci koma baya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarƙashin jagorancin janar-janar ɗin guda biyu a watan Oktoban shekarar 2021. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike a kan mutuwar wani ɗan fafutukar siyasa ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira a Thailand. Ƙungiyar ta ce a ranar 17 ga watan nan na Mayu ne aka gano gawar Bonsuan Kitayanu a wani daji da ke arewa maso gabashin Thailand.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu Nelson, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.